Jama'a, sashen Hausar muryar Amurka ke magana akan mitoci 60.25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen radio FM na VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da Nomad da Lol FM duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen Hausa. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Litinin 7 ga watan Mayu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat Bello dan mai suru da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanun labarai.
Kimanin mutane 45 ne suka rasa rayukansu a yayin wata arangama tsakanin 'yan bindiga da mutanen ƙauyen Gwaska a arewa maso gabashin Najeriya. Sakataren harkokin wajen Birtaniya na ƙoƙarin yayi kamun ƙafa wajen gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump domin Amurka ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar shekarar 2015 da aka kulla tsakanin Iran da manyan ƙasashen duniya kan tsagaita harkokin nukiliyar ta domin sauƙaƙa ko cire takunkumin da aka sanya mata.
To kanin labaran kenan, za a ji cewa gwamnatin jihar Lagos ta Najeriya ta ce za ta rufe babbar mayankar abatuwa ta birnin Iko. Don haka kungiyar mu ta Allah na cewa
Lagos su da nama kila za su yi bankona da nama in dai aka ce saniyar ba ta zuwa.
To a yayin da ƙasashe 6 na Afirka ke firgita saboda ƙasar Libya na shirin anso bashin da marigayi Gaddafi ya basu, wani ƙwararre na cewa
kenan kasashen ga waɗanda suka ɗauki bashin Libya. Libya tana iya tattaunawa ta sanya ya za ta kama kayanta ko ta yahi.
Za kuma a ji cewa ƙungiyar Tijjaniya ta yi tarurruka a Abuja da Kaduna Najeriya don jaddada muhimmancin zaman lafiya. Kamar kowace ranar Litinin, Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirinsa na ilimi garkuwar ɗan adam. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kimanin mutane 45 ne suka rasa rayukansu a yayin wata arangama tsakanin 'yan bindiga da mutanen ƙauyen Gwaska a arewa maso yammacin Najeriya. Ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar tsaro ta sa kai na ƙauyen ya ce 'yan bindigar sun harbi yara kuma sun ƙona gidaje a yayin da suka ci ƙarfin ƙungiyar taso. Mai maganar da ba a bayyana sunan shi ba ya ce 'yan bindigar sun zo ne daga jihar Zamfara da ke makwabtaka da jihar ta Kaduna. Harin da aka kai a ranar Asabar shi ne na ƙarshe a baya-bayan nan cikin har-haren da ake ta kaiwa ƙauyuka a Najeriya, wanda suka ƙunshi satar shanu, satar mutane da garkuwa da su da wanda suka samo asali daga rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya. Rigingimu da matsalolin tsaro da yawa na ci gaba da addabar Najeriya, ciki har da na ƙungiyar mayakan Boko Haram a yankin arewa maso gabashin ƙasar. Sakataren harkokin wajen Birtaniya na ƙoƙarin yayi kamun ƙafa wajen gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump domin Amurka ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar shekarar 2015 da aka kulla tsakanin Iran da manyan ƙasashen duniya kan tsagaita harkokin nukiliyar ta domin sauƙaƙa ko cire takunkumin da aka saka mata. Dangane da hakan ne, Boris Johnson zai tattauna da mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence da mai ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton a yau Litinin, kuma maganar Iran na cikin manyan abubuwan da za a tattauna a kai a cewar ofishin na Johnson. Shugaban Amurka na yawan sukar lamirin abin da ya kira yarjejeniya mara kyau, wacce a ranar 12 ga watan Mayun nan ne zai yanke hukunci kan ko zai sabunta ko kuma ficewa daga cikinta. Ƙasashen Birtaniya da China da Faransa da Rasha da ma Jamus da Amurka sun kulla yarjejeniyar da Iran kan zargin da suke mata na ƙera makaman nukiliya. Iran dai ta musanta zargin, kuma ta tabbatar da cewa tana da damar ta ƙera makamai masu linzami domin kare kanta. A jiya Lahadi ne shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya bayyana cewa idan Amurka ta janye daga yarjejeniyar za ta yi nadamar da bata taɓa yin irinta ba. Kafofin yada labaran Koriya ta Kudu sun bayyana cewa mai yuwa taron koli tsakanin shugaba Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai kasance a wata mai zuwa kuma a kasar Singapore. Jaridar Chosun Ibo da kafar yada labaran Yonhap sun fada tare da hakin bayyana majoyinsu cewa Amerika da Koriya ta Arewa sun yarda cewa taron zai kasance a cikin sati na uku na watan Yuni. Domin gujewa cin karo da taron manyan kasashen duniya bakwai, wato G7, wanda za a yi a kasar Canada a ranakun 8 da 9 ga watan Yuni, wanda kuma shugaban na Amerika zai halarta. Trump ya shaidawa manema labarai a ranar Juma'a cewa bangarorin biyu na da rana da kuma wurin haduwa. A baya ne dai ya ce yankin da babu soji da ke tsakanin kasashen Koriya biyu zai iya zama wuri mai kyau domin ganawar tasu. Labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin ne aka rantsar da Vladimir Putin wanda tun shekarar 1999 yake zaman shugaban kasa ko prime minister kasar Russia a matsayin shugaban kasa a karo na hudu a dakin taron Andrei Vasky na Father Kremlin. Wanda aka kayata da kwalliya mutuka. Putin dai ba zai samu damar yin takara karo na biyar ba, sai dai idan an yi sauyi a kundin tsarin mulkin kasar Russia, wanda ya haramta wa mutum yin mulki fiye da wa'adi biyu. Putin ya lashe zaben da aka gudanar a watan Maris inda ya kayar da abokan hamayyarsa marasa ƙarfi guda bakwai, ya kuma lashe kaso 77 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Sai dai kuma masu duba lamarin zaben na ƙasa da ƙasa sun soki zaben inda suka ce babu ainihin zabi a wannan zabe, suka kuma ƙara da cewa an yi magudin ƙuri'a sosai. Shugaban Amerika Donald Trump ya ce matar da ya zaba ta jagoranci hukumar leken asirin kasar wato CIA, Gina Haspel, na fuskantar kalubale ne kawai don tana da zazzafar ra'ayi akan 'yan ta'adda. Trump ya bayyana hakan ne a shafinsa na Twitter bayan an samu labarin cewa Haspel ta buƙaci a cire sunanta daga masu neman wannan mukami a satin da ya gabata, saboda jami'an fadar White House na da damuwa akan matsanancin binciken da aka gudanar a ƙarƙashin jagorancinta akan mutanen da ake zargi da laifin ta'addanci. Ku duba wannan. A wannan halin rashin kwanciyar hankalin da ake ciki, mun samu mace wacce tafi kowa cancanta, mace wacce 'yan jam'iyyar Democrat ke son a kora saboda tana da tsauri akan ta'addanci. Gabadai Gina, a cewar Donald Trump. Kamar yadda jaridar Washington Post ta rawaito a fari, Haspel na fargaba game da bayyanar da za ta yi a gaban 'yan majalisar dattijai domin a tabbatar da ita, abinda ta ce zai bata sunanta da na kungiyar CIA baki daya. Za a fara zaman tantance Haspel a majalisa a ranar Laraba. Haspel ita ce mai rikon kwaryar mukamin daraktan hukumar leken asirin kasa, wato CIA, kuma wacce ta yi shekaru 33 tana aiki da hukumar binciken sirrin kasar.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za mu fara yada zangon ne a birnin Ikon Najeriya, inda gwamnatin jihar ta Lagos ta ce za ta rufe babbar mayankar Abatuwa, al'amarin da kungiyar Miyatta Allah ta ce zagon ƙarni. Daga Ikon ga wakilinmu Babangida Jibrin da cikakken rahoton.
Lagos barazana su da nama kila za su yi bankona da nama, saboda in dai aka ce saniyar ba ta zuwa, kifi ma zai yi wuya, kifi ma yanzu ya yi karanci a Nigeria.
Alhaji Bello dan Mubaffa kenan sarkin Fulani mayankar Abatuwa da ke Agege a jihar Lagos yake tsokaci game da matakin da gwamnatin jihar Lagos ta ce za ta ɗauka a kan mayankar Abatuwa na rufe shi domin faɗaɗa shi da kuma maida shi na zamani, matakin da kuma masu amfani da mayankar suka ce an shirya shi ne domin hana su gudanar da harkokin kasuwanci na yau da kullum, ganin cewa yan arewacin Najeriya ne to kowane mataki kenan kungiyar ta miyar ta Allah da sauran masu harkokin kasuwanci a wannan kasuwa ko mayanka za su dauka dangane da matakin gwamnatin ta jihar Lagos. Ga dai Alhaji Abdullahi Laliga, shugaban kungiyar miyar ta Allah na jihar Lagos.
Yanzu mun fara tuntuba baki kakuwa da lodusaniyar sa, tunda in ka lodusaniyar ka sayar baka da inda zaka aje kudin ka, an ce za a ruke inda kake mafaka ka aje kudin ka kafin a bude banki kaje kaza. Dole namu ce kowa ya saurara da lodowa, in ma wanda ya lodo ya sauke ko nan Ibadan ko nan Ogun.
To sai dai a wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin gona a cewar kakakinta Mr. Boson Ogunbangi, zargin cewar za a tada su daga mayankar domin musguna musu bai taso ba. Yace mun dauki wannan mataki ne a bisa aniyar mu na fadada mayankar da kuma maida shi na zamani, ko mun tanaji wasu mayankun dake Ikorodu da Moshin domin mayar da su wayancan gurare domin su ci gaba da gudanar da kasuwancin su. To koya wannan mataki zai shafi dubban matasa dake gudanar da harkokin kasuwanci a mayankar, ka dai abinda shugaban matasa Alhaji Madu Top yake cewa.
A gaskiya yanzu ma muna tare da fama da rashin ayyuka na matasa, saboda muna da matasa kamar sama da naira saboda 700 ko 800 a batuwa, kuma 700 zuwa 800 din nan ba su wuce 3000 wanda suke da sana'an yi saboda karancin aiki. So abinda muka hango a gwamnatin Lagos ta ce za ta zo ta rusa waɗanda suke da aikin ma su zaman to ba su da aiki, saboda haka muna tunanin kar su je su shiga wata rayuwa na zamani wanda ba shi bane, kar su lalata rayuwarsu.
Wannan dai ba shine karan farko ba da gwamnatin jihar ta Lagos ke yunkurin rufe wannan mayanka, tare kuma da bayyana aniyar ta na inganta shi matakin da kuma ɗan kasuwa dake gudanar da harkokin su suka ce mataki ne da zai taimaka wajen karya su, kuma a shirye suke su koma jihar Ogun domin gudanar da harkokin su na kasuwanci. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida daga Najeriya, kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, inda wasu kwararru ke fashin baki kan shirin kasar Libya na anso basu sukan da marigayi shugaba Muammar Gaddafi ya baiwa wasu kasashe na Afirka, ciki har da jamhuriyar ta Niger. Silabar ma gare ka.
Kimanin miliyan 67 na dalar Amurka na rahotanni suka bayyana cewa kasar Libya ta bayar da rancensu a zamanin hanbarariyar gwamnatin Muammar Gaddafi. Yanayin fatar da wannan ƙasa mai fama da rikita-rikita ke ciki a yau ne ya sa gwamnatin rikon ƙwarya a ƙarƙashin shugabancin Prime Minister Fayez Al-Sarraj fara yunkurin karɓo waɗannan kuɗaɗe. Matakin da masanin kimiyyar siyasa Farfesa Isu Yahaya na Jami'ar Yamai ke cewa ya yi daidai.
Daidai ne, suna bisa ƴancin su, tunda kowa san yau Libya tana cikin mugun hali na talauci. Wahaya kai inda mutane suna cewa inda ma an sun sani bisu rihe ido ba aka kashe Gaddafi. Kenan kasashen ga waɗanda suka ɗauki bashin Libya, ko kuwa waɗanda dukiyar Libya ke cikin kasashensu suka maida na kasashensu. To Libya tana iya tattaunawa ta san yaya za ta kama kayanta ko ta yahe.
Kasashen da gwamnatin Libya ta ce tana shirin tuntuɓa akan wannan magana sun hada da Afirka ta Kudu da Tanzania da Zambia da Cote d'Ivoire sai Uganda da Niger, waɗanda galibin su a halin yanzu ke tsakar ɗanɗana raɗaɗin matsin tattalin arzikin da ya addabi duniya. To amma wani mai sharhi akan tsarin hulɗar ƙasa da ƙasa, Ibrahim Musa, na ganin
ƙasa duk wanda ta ɗauki bashi ta sani, kuma ta san sharuɗɗan da an ka gindaya mata kan a bata bashi. Asusun lamani na duniya FMI, bankin duniya ba bashi suke ba ƙasashe ba. Akwai bashin da aka shekara 40 ana biya, shekara 50, shekara 60 sun taɓa haihuwa sun kai magana sun ce za su taya su nemo basu kansu. Ai ba sai ka gaibe in ka ba mutum bashi.
A ra'ayin editan jaridar Le Temps Zubairu Sule, matakin na Fayez Al-Sarraj wata dubara ce da gwamnatin sa ta bullo da ita da nufin karya lagon ƴaƴan marigayi Gaddafi da makardabansa.
Hukumomin Libya suna ganin har yanzu ƴan Gaddafi suna itirizan wannan bashushuka da aka ba Afirka, suna unhwani da su don su zo su suna tada da natsaye a cikin ƙasar Libya.
Samar da kwanciyar hankali a cikin gida shi ne abin da ya kamata hukumomin Libya su fi mai da hankali a kansa a yau, ba wai maganar karbar bashi ba, in ji masharhanta.
Shi yi kokarin ya maido kwanci hankali a cikin kasashen Libi ta koma kamar yadda an kasanta. Wannan shi ne kamata a ce ya ba muhimmanci.
Daga cikin gwamnatocin da abin ya shafa kawo yanzu ba wacce ta bayyana matsayinta a kan wannan shiri da ake ganin zai iya haddasa rauni wa dangantaka tsakanin gwamnatin Libiyar da kasashen Afirka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ana turka saboda kudi, daga mutum ya janye wando don saboda kudi, ana ma kai naushi saboda kudi, mu duba tsakanin dan adam mu gani.
Allah shi kyauta. Bari mu sake dawowa Najeriya, inda kungiyar Tijjaniya ta yi tarurrukan tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasar. Nasiru Adamu Ilkaya, gare ka.
Yan ɗariƙar Tijjaniya sun yi taron ƙarfafa zaman lafiya da kawo sulhu tsakanin 'yan Najeriya. Jam'iyyatul Ansaru Tijjaniya dai tun asali Sheikh Ibrahim Inyas ya kafa ta don yaɗa ɗariƙar a ƙasashen duniya. Ansaru dai yana nuna damuwa ga yadda tashin hankula ke kawo zubar da jini a Najeriya. Malam Alkasim Yawuri shi ne sakataren ƙungiyar.
Mu kira zuwa ga Allah, kuma mu so juna don zatin Allah, kuma mu fahimci yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu akan wannan addini. Ya zauna da Yahudawa lafiya lau a Madina, ya zauna da Kiristoci lafiya lau, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba daukan takobi dunya yaki ba, a ya rika takobi ne dunya kare musulunci. Wanda suka shiga musulunci halayen shi na kiki suka gani ba yaki yake ba, saboda ke wayannan abubuwan dama ba musulunci bane. Shi yasa Shehu radiyallahu anhu ke cewa li anna nabiyil khashimi da har magadha bala sadda unwanan warada dalala. Hakika a duk gidan duniya Shehu Ibrahim yake ga muna Annabi taba yakin kowa ba, sai dai ya rika takobi ne dunya kare kanshi, don an ce ba za ka yi sallah ba, za ka yi ibada ba. Shi kuma Allah ya ce ka kare addini sai yayi. Amma yanzu ga yanci, kowa zai yi sallah, za ka yi ibada, za ka yi komai. So menene dauka musulunci yo ya dace da wani makami ko ta'addanci komai? Saboda wannan ba addinin musulunci bane. Addinin musulunci addini ne na soyayya, addini ne na zaman lafiya. To irin wannan fahimta muke kiran cewa lalle mu zo mu hada kai, kuma mu so junan mu, kuma mu taimaki kasan mu.
Haka nan shi ma malamin tsangaya Aliyu Sisapas ya ce ya zama wajibi duk 'yan Najeriya su zauna lafiya da juna.
Ba mu da wata ƙasa sai Najeriya. Idan Najeriya bata zauna lafiya ba, mu 'yan Najeriya ina za mu? Bisa ga wannan ya zama wajibi duk dan Najeriya ya hada kai da dan Najeriya don a zauna lafiya. Ko musulmi wanda ba musulmi ba, musulmi ba zai iya koran wanda ba musulmi ba daga Najeriya, haka wanda ba musulmi ba ba zai iya koran musulmi daga Najeriya ba.
Taro biyu da aka yi na maulidin Inyaz na Bana Abuja da Kaduna hutsowar shedan ne, inji shugaban kungiyar Fatihiya Murtada Nuru Gusau.
Saboda haka kaga akwai bukatar a ga an hadu da yawa.
Kungiyar Tijjaniya dai ta dade a Najeriya, kuma Shehu Ibrahim Inyaz ne ya kawo ta tun zamanin Sarki Alhaji na Kano. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja.
Tunanin mutum kamanninsa, ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya, kuma zauna
tafiya ba dawowa ba, dan adam ba komai ne ba, fitina ba a san ƙarshe ba.
Kare kuma a gaida Nasiru, yanzu kuma bari mu dan zakuɗa gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam,
can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum, barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu iya magana dai kan ce, an dade ana ruwa ƙasa na shanyewa. A taƙaice, za a iya cewa an dade ana yin gwamnatoci a matakai daban-daban a Najeriya, da sukan yi ma al'umma alƙawulla, musamman a lokutan yaƙin neman zaɓe. Shin ya zuwa yanzu ana iya cewa haka ta cimma ruwa? Abu mai matuƙar mahimmanci da ya kamata al'umma su sani shine, ilmantar da 'yan ƙasa ba wai alfarma ce gwamnatoci ke yi ma al'ummar da suke ma shugabanci ba, haƙƙi ne da ya rataya a kansu na dole. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Abuja, Hassan Maina Kaina, ya yi mana nazari a kan tsarin gwamutsa karatun allo da na boko.
anka ba mu biro
kuma anka ba mu tefa ga zato muna magoga.
Tarihi ya nuna tun kafin zuwan turawan mulkin mallaka, wasu iyaye a yankin arewacin Najeriya ke dari-dari da karatun boko. Wannan matsala ta ji hankalin Firimiyan tsohuwar jihar Arewa Sa Ahmadu Bello Sardauna Sokoto, inda ya kirkiro da tsarin bada ilimi mai ruwa biyu, wato inda ake hada karatun boko da na addini. Kwararre kan ilimi Alhaji Muhammad Abubakar, tsohon malamin makaranta ne kuma tsohon permanent secretary a ma'aikatar ilimi, ya mana ƙarin haske.
Wannan system din an fara shi tun lokacin Sardauna, shine dalilin yin School for Arabic Studies da Arabic Teachers College Tagwali. School for Arabic Studies Sardauna suka yi ta, sannan late Sarkin Kazaura Usaina Adamu shine wanda kafin a creating Kano State shike coordinating wadannan schools din in the north lokacin Sardauna. Shi Sardauna ya fara yi. Sardauna ya fara because we realize lokacin da Awolowo ya ce ya yi re-education 1955, Zik ya kwaikwayi Awolowo 1958, na shi bai je ina ba. Sardauna decided because of the enmity da kuma tsiyayyen da ake na harkar tsoron musha. In ka tuna lokacin da aka samu sarkin Zazzau Jafaru, sanda aka buɗe wusa sake nan, ai an so a dauki yara su je can. Yan insistin ya ce sai in da integrating a koyar da Islamic abubuwa da boko gaba daya. Ba kuke ba sai ba aka samu advantage na iyayensu Ishaya Audu da su Pastor Medical Doctor Arewa Dukko.
Tun daga wancan lokacin dai ba a sake jin duriyar irin wannan shiri ba. Sai wajajen shekara ta 2000, inda shugabar kwalejin ilimi ta Sakashmi Ibrahim da ke Maiduguri, Dr. Maryam Bukar Abba Ibrahim, ta kirkiro da shirin Sangaya Support Program a jihar Yobe, inda aka surka karatun allo da na boko, kuma ta yi bayanin abin da ya sa ta yi hakan a wancan lokaci.
A daidai lokacin da na fara ɗin, shi tunani na ɗin ina kan yara da nake ganin su a waje suna yawo almajirin, suna nan abin tausayi. Za su je su almajiran su samu abinci su ci, sannan su tafi su yi karatu. Lokacin nasu kuma yawanci suna bata wajen neman cin abinci, so lokacin da actually ake daidai lokacin da ya kamata su yi karatun sai ya zama ƙwararren lokaci ne. Ba don kuma ba don yara daga wurare cikin jika a jihohi daban-daban suke tahowa wurin cibiyar ilimin Alkur'ani Borno ne da Yobe. Borno in aka ce Borno haɗe da Yobe, Borno Yobe ne yake da duk Borno Yobe, Borno ce. Sai ka ga yara a kowane wata sa zuba su a moto ana kawo su daga ƙasar na daga Sokoto daga jihar Northern State ne yawanci ana kawo su. To an kawo su kuma sai a aje su wurin malaman su. To malami shi kadai ba zai iya ciyar da kansu, ciyar da nashi iyalin kuma ciyar da yaran da suke tare suna karatu ba, to dole ne. So kuma iyaye kuma suna sha'an wannan karatu, wannan ilimin Qur'ani din. Samuwa iyaye sun dauka su ilimin Qur'ani nan kodayake a musulunci, kowane musulmi hakki ne a kansa in yafi yara ya ilmanta da su bisa addinin Islam. Waɗannan yaran almajiran nan in ka ce zaka ce ga boko ku bar karbusan gan ku je ku yi karatun boko, ba su yadda ba, malaman ba su yadda ba, iyayensu da suka aiko su su yi karatun ba su yadda ba. Amma kuma ga muhimmancin ilimin boko a rayuwar dan adam, to zaka ba su ba ilimin boko kuma an cuce su, yake yara ne na ƙasa ne, kuma a tsarin constitution na ƙasar Najeriya kowane yaro yana da right ya samu ilimi. Ilimi kuma in ka ce ilimi gaba daya, ilimin addini shi ma ilimi ne, rubutu da karatu na Arabic shi ma literacy ne, iya karatu da rubutu ne ba sai turanci ba. Amma kuma muhimmancin ilimin boko din shi ma yana da kyau sosai. Sai na ce to in haka ne a kawo musu ilimin boko din nan gurin nasu, domin ku a ce aku bar sanga a kawo ilimin nan wajen su to their doorsteps nan kofar makarantar nasu su a koyar musu tare. In haka haka malaman ma za su yadda eh ba ku kwace mana ƴaƴan mu daliban mu kun tafi da su ba, kun bar su ne tare da mu. Sai a tsara subjects na boko da na Qur'ani da sauran ilimin duk gaba daya lokaci daya a guri daya.
Man sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. Muna mika godiya ta musamman ga wakilin namu Hassan Maina Kaina, sai mai ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata duk mu zan miƙewa.
kai kokarin nema.
To a gaida Yusuf, yanzu kuma ga sakonnin da ku masu saurare kuka aika mana.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Husaina Abbadamban jihar Bauchi, inda ya ce kashe-kashen rayukan al'umma ya zama ruwan dare a jihohin arewacin kasar mu Najeriya da ma wasu kudancin kasar mu, amma san bai kamata a zuba ido ba a kalle su. Ya kamata gwamnati ta yi duk mai yiwuwa don ganin shawo ƙarshen wannan al'amari. Sakonmu na gaba kuma cewa ai assalamu alaikum BOA Hausa, ku ba mu damar jajantawa al'ummar Binnin Gwari dake jihar Kaduna takaicin kisan gillar da wasu ƴan bindiga suka yi wa mutane kimanin 45. Allah ka ji kansu da rahama, ka kuma bayyana duk waɗanda suke da hannu akan wannan harin. Sako ne daga Aminu Kano Maida Garko da Adamu Sabi. Sakonmu na gaba su ma cewa suka yi muna turda Allah wadai kan harin da ƴan bindiga suka kai a ƙauyukan Gwaska na jihar Kaduna, wanda ya haddasa mutuwar mutane akalla 45 da jikkata wasu da dama. Muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen hare-haren nan. Sako ne daga Yahaya Don na Azare da Zainab Barista Chule da Prince Tasi Abdalla Azare. Sai kuma sakonmu na gaba, inda ya ce salam sashen Hausa na muryar Amurka. Hakika matakin da hukumar kiwon lafiya a jamhuriyar Niger ke son ɗauka na ƙara tsaurara matakin daƙile barauniyar hanyar shigowa da magunguna jabu a cikin kasar, hakan yayi daidai domin yanzu kuwa ana ƙara samun jabun magunguna. Sako ne daga Bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa a jihar Kebbi. Sai kuma sakonmu na gaba, inda ya ce assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku ba mu dama na yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ya kamata ta kafa dokar ta ɓaci a jihar Kaduna domin kawo ƙarshen zubda jinin talakawa a jihar. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu baki ɗaya. Sako ne daga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa. Sakonmu na ƙarshe a yau cewa suka yi assalamu alaikum BOA Hausa, ina kira ga ma'aurata da su ji tsoron Allah, su daina yaɗa hotuna da bidiyo akan yadda suke gudanar da rayuwar auratayyarsu, domin yin hakan ya saba ma al'ada Bahaushe. Sako ne daga Murtala Ibrahim Zangon Daura.
To mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Kimanin mutane 45 ne suka rasa rayukansu a yayin wata arangama tsakanin ƴan bindiga da mutanen ƙauyen Gwaska a arewa maso yammacin Najeriya. Ɗaya daga cikin ƴan ƙungiyar tsaro ta sa kai na ƙauyen ya ce ƴan bindigar sun harbi yara kuma sun ƙona gidaje a yayin da suka ci ƙarfin ƙungiyar tasu. Mai maganar da ba a bayyana sunan shi ba ya ce ƴan bindigar sun zo ne daga jihar Zamfara da ke makwaftaka da jihar ta Kaduna. Sakataren harkokin wajen Birtaniya na kokarin yayi kamun kafa wajen gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump domin Amurka ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar shekarar 2015 da aka kulla tsakanin Iran da manyan kasashen duniya kan tsagaita harkokin nukiliyar ta domin sauƙaƙa ko cire takunkumin da aka sanya mata. Dangane da hakan ne Boris Johnson zai tattauna da mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence da mai ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton a yau Litinin. Kuma maganar Iran na cikin manyan abubuwan da za a tattauna a kai, a cewar ofishin na Johnson. Kafofin yaɗa labaran Koriya ta Kudu sun bayyana cewa mai yiwuwa taron koli tsakanin shugaba Donald Trump da shugaban ƙasa Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai kasance a wata mai zuwa a ƙasar Singapore. Jaridar Chosun Ibo da kafar yaɗa labaran Yonhap sun faɗa tare da ƙin bayyana majiyoyinsu cewa Amurka da Koriya ta Arewa sun yarda da cewa taron zai kasance a cikin sati na uku a watan Yuni.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayansa, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma wacce ta karanto mana labaran duniya, da Saida Hamdu wadda ta ba da umarni da injininmu na wannan lokacin Ibrahim Ukku. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da dare, lokacin da za ku kira wayoyinmu ku bayyana mana ra'ayoyinku game da ƙwayoyin da kuke ganin su ma ya kamata a haramta su da kuma sunayensu. Wassalam.